Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau Talata ta biyu a shekara ta 2024, da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Sarki Ruwa Shigungume da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Sarki Ruwa da kanin labarai.
Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin kasar Lebanon jiya Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce shugabannin yankin gabas ta tsakiya sun kudura aniyar dakile yaduwar rikicin Gaza. Daga nan za a ji cewa kotun kolin Pakistan ta dage haramcin ta akaba wasu 'yan siyasar da aka yanke hukuncin harin ta mutsaya kowace takara a kasar.
To yayin da anan ake batun kotun kolin a Najeriya, 'yan Najeriya na dakon hukuncin kotun koli akan waɗansu zaɓukan gwamnonin Najeriya da galibi suka shafi jam'iyyun adawa, da gwamnatin Najeriya ta ce shure-shure ba ta hana mutuwa.
Kuki burutsu ne irin na waɗanda suka rasa mulki magagin haɗuwar zaɓe, shi ne yasa suke ta irin wannan yarfan da bargada balle na ma'anda ya rasa tudun dafawa.
To sai dai jam'iyyun hamayya na ganin jam'iyya mai mulki tana ƙoƙarin ƙwace jihohin da 'yan adawa ke mulki ne domin neman ta ci karanta ba babbaka.
Jam'iyyar APC ta ji tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji, to kamar ta yi wa kanta sakiyar da ba ruwa ne.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya wanda zai dora akan fafatawa da aka faro makon jiya kan siyasar ƙasar Kamaru. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga Sarki Ruwa da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin kasar Lebanon jiya Litinin, alama ta baya-bayanan da ke nuna yiwuwar barkewar rikici a gabas tsakiya. Wani jami'in tsaron kasar Lebanon ya ce harin da aka kai kan wata mota ya kashe wani kwamandan rundunar Hezbollah da ke aiki kan iyakar kasar da Isra'ila. Hezbollah ta bayyana kwamandan a matsayin Wassam Al-Tawil, inda wani jami'in tsaro ya ce yana gaba-gaba wajen tafiyar da ayyukan Hezbollah a kudancin kasar. Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari kan Hezbollah a ranar Litinin, amma bata ce komai ba kan mutuwar Tawil. Tawil shine babban jigo na kungiyar Hezbollah da aka kashe tun bayan harin da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, da ya haifar da yakin Gaza da kuma faɗan da ake tsakanin Isra'ila da Hezbollah, wanda ya ƙara kamari tun bayan wani harin da aka danganta da Isra'ila ta kashe wani babban shugaban Hamas a Beirut a ƙarshen mako. A ɗaya bangaren kuma, jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce shugabannin yankin gabas tsakiya sun kudura aniyar dakile yaduwar rikicin Gaza, kuma akwai kyakkyawar fahimta kan buƙatar samar da maslahar siyasa ga Falastinawa. Blinken ya shaida manema labarai a filin tashi da saukar jiragen sama na Al-Ula da ke Saudiya cewa ya kamata yankin yammacin kogin Jordan da Gaza su kasance ƙarƙashin jagorancin Falastinawa. Makomai yankin na buƙatar haɗin kai ba rabuwa ba, kuma ba rikici ba, in ji Blinken. Ya ƙara da cewa domin haka ta faru, suna buƙatar ganin an kafa ƙasar Falastini mai cin gashin kanta. A wata sanarwa da safiyar wato da ya fitar bayan tattaunawa da Blinken, yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya jaddada muhimmancin ɗaukar wato dakatar da ayyukan soja a zirin Gaza, da kuma buƙatar samar da yanayin maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kanani ya bayyana cewa Iran na fatan warware matsalolin da ke hana musulman Iran zuwa aikin umra a ƙasar Saudiya nan ba da jimawa ba. Tun da farko Iran ta sanar da cewa ranar 19 ga watan Disamba ne mahajjata na farko za su tafi umra, bayan wata yarjejeniya tsakanin Tehran da Riyadh na ba da damar gudanar da aikin hajjin bayan shafe shekaru 8. Sai dai kuma an soke wannan jirgi da sauran jiragen saboda gazawar Riyadh wajen bayar da izini don shiga filayen jirgin saman na Saudiya, kamar yadda Hassim Qurbani, mai magana da yawun Iran Air, ya shaida wa gidan talabijin na kasar.
To kada yi nisa, nan gaba kaɗan Safila zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu yaye kallaban rahotannin namu a jamhuriyar Niger. inda kotun hukunta laifukan soja ta birnin Yamai ta sallami Salim Bazoum dan hamburarren shugaban kasa Muhammad Bazoum a zamanta na jiya Litinin bayan shafa watanni sama da biyar yana tsare a fada shugaban kasa inda iyayensa ke tsarin. Kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Sulaiman Muna Barma ya aiko mana.
Sanarwar da aka saki a kafafen sada zumunta da goshin magarbar Litinin 8 ga watan Janairun 2024 wace babban akawun kotun hukunta laifukan soja Shaftes Kadron Mumuni Abdullahi ya saka hannu kanta na cewa kotun a zaman da ta yi wa Salim Bazoum sakin talala a bisa sharadin amsa kiran alkali mai bincike a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. Dan shekaru 23 a duniya, Salim Bazoum ya zo babban hutun makaranta a daidai lokacin da sojojin SNSP suka yi juyin mulki. Mafari kenan aka tsare shi lokaci guda da mahaifansa a bisa zarginsa da hada kai wajen yi wa hukuma zagon kasa ko barazana wa hukuma, lamarin da yasa aka shiga safa da marwa a tsakanin kotuna kafin a je Litinin a amincewa bukatar bada belinsa. Abinda wani danginsa Shaib Muhammad ke bayyanawa a matsayin na farin ciki.
Alhamdulillahi, mun gode ma Allah, oti ta ba Salim Bazoum Muhammad sakin talala. Babban abun murna ne, magoya baya da masoya na shugaban kasa Bazoum Muhammad su kama da addu'o'in da ake yi, insha Allah nasara tana nan gaba, muna da yakinin nan gaba kadan komi in Allah ya yarda zai daidaita a nan kasa mu ta Niger insha Allah.
Lauyan iyalin shugaba Muhammad Bazoum Maitre Ould Mustapha, wanda bai so ya yi furici ba saboda dalilan ka'idar aiki, ya tabbatar da hukuncin kotun ta Tribunal Militaire. Sakin hambararren shugaban kasar Niger da iyalinsa na daga cikin sharuɗan da kungiyar ECOWAS ta gindayawa hukumomin mulkin soja kafin a cire wa kasar takunkumi. Haka kuma a zamanta na ranar 15 ga watan Disamban 2023, kotun sai da yawo ta umarci mahukuntan wannan kasa su sallami Muhammad Bazoum da iyalinsa, kamar yadda a nan cikin gida wasu kungiyoyi irin su FCR ke ta gwagwarmaya akan irin wannan bukata. Dalili kenan shugabanta Sule Umaru ke fassara sakin Salim a matsayin wani ci gaba a yunkurin warware wannan dambarwa.
Idan ka dauka wata guda baya, abu ne wanda yake babu haka din, don haka muna ganin cewa da ci gaba ne, kuma falilahi alhamdu sai mu fatan wannan soja su ci gaba da wato hanzari da neman sulhu da neman sake waɗannan bayan Allah da an ka kama, domin wannan ƙasa tamu ta samu sauki a san hanyar da an ka bi na hidda wannan ƙasa cikin ƙanyi.
Kasashen Togo da Sierra Leone sai da yawo ta dora wa nauyin shiga tsakani a rikicin siyasar ta Niger. Saboda haka bada belin Salim Bazoum Muhammad ke da wuya, ministan harkokin wajen Togo Robert Duse ya fice da shi zuwa kasarsa a cewar wata majiya mai zaman kanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Malam Siliga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ba shi da niyyar kora sakataren tsaro Lloyd Austin bayan da Austin ya ke bayyana cewa yana kwanta a asibiti, kuma har yanzu bai bayyana abin da ya kwantar da shi ba, inji Fadar White House ranar Litinin. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasar John Kirby ya shaida manema labarai cewa babu wani shiri face sakatare Austin ya ci gaba da zama a bakin aikinsa. Austin, wanda ke ƙasa da Biden a jerin masu faɗa a jerin sojojin Amurka, an kwantar da shi a ranar sabuwar shekara, amma ciwon nashi ya samo asali ga abin da aka bayyana a matsayin wani aiki da aka yi masa ranar 22 ga watan Disamba. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta Pentagon, Major General Patrick Ryder, ya ce babu wani lokaci da tsaron ƙasa ya shiga cikin haɗari saboda jinyar da ta kwantar da Austin a asibiti. Duk da cewa ya miƙa ragamar aikinsa ga mataimakiyarsa Kathleen Hick a lokacin da yake kwance a asibitin. Shugabannin Majalisar Dattijan Amurka sun sanar da cin mai yarjejeniya kan matakin kashe kuɗi na shekarar 2024, sai dai da sauran aiki da yawa da suka rage a yi idan 'yan majalisar sun yi shirin kaucewa rufe wasu manyan ayyukan sassan gwamnatin tarayya daga yanzu zuwa farkon watan Fabrairu. Babban abin da aikin zai fi mayar da hankali shi ne nemo hanyar da za ta gamsar da masu ra'ayin riƙau na majalisar da 'yan Republican ke jagoranta, wanda suka buƙaci a rage yawan kuɗaɗe da gwamnati ke kashewa, wanda baya cikin yarjejeniyar kasafin kuɗi ta dala tiriliyan 1.66 da kakakin majalisar Mike Johnson ya kulla da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer a ƙarshen mako. ba zai wadatar ba kawai amince da adadin kasafin kudin gwamnatin tarayya gaba ɗaya ba. Dole ne 'yan majalisar su zartar da dokar da ta baiwa kowane ma'aikatu da hukumomin tarayya damar kashe kudaden.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu rufe taskar hotonnin namu a Najeriya, inda hankalin 'yan kasar ya karkata kan dakon hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar shari'ar zaben gwamnoni hudu a arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiyar Najeriya da masu kula da lamura ke gani zai zama zakarin gwajin dafi a tabbatar da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. Wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya ya yi nazarin batun, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Yanzu za a tuna dan takarar APC a Kano Nasiru Gawuna ya samu nasara kan gwamna Abba Kabir Yusuf na NNPP a kotun karar zabe da ta ɗaukaka kara, yadda yanzu ake jiran hukuncin koli. A zamfar kotun ɗaukaka kara ta soke zaben gwamna Dauda Lawal da umurtar sake zabe a wasu ƙananan hukumi da tsohon gwamna Bello Matawalle, amma nan ma an ɗaukaka kara zuwa kolin. A Nasarawa kuma kotun karar zabe ta soke zaben gwamna Abdullahi Sule da ba dan takarar PDP David Umbugadu nasara, sai dai hukuncin kotun ɗaukaka kara ya dawo da gwamna Abdullahi Sule nasararsa, amma nan ma an ɗaukaka kara zuwa kotun ta ƙarshe. Filato kuma kotun ɗaukaka kara ta soke zaben gwamna Caleb Mufuman na PDP don gamsuwa da cewa jam'iyyarsa ba ta yi zaben fidda gwani yadda ya kamata ba, inda shi ma ya garzaya kolin. Kasancewar wannan kara zuwa yanzu ta fi shafar jihohin da 'yan adawa suka karɓe ya jawo zargin APC da neman maida Najeriya mai bin jam'iyya ɗaya da mai ba wa shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Masari ya musanta.
Soki burutsu ne irin na waɗanda suka rasa mulki magagin haɗuwar zaɓe, shi ne ya sa suke ta irin wannan yarfan da bargada balle na manda ya rasa tudun dafawa. Akwai misalai da yawa, jihohi ko shari'u waɗanda suke an fara su daga mataki na farko, kotun farko da kotu ta biyu ta ɗauka ƙara, amma kuma aka zo kotun Allah ya sata warware abin da duk waɗannan kotunan biyu suka yi.
Kwamishinan labaru na Zamfara Manir Mu'azu Haidara ya ce ko ta kaya a koma zaɓe ne PDP ba ta shakkar APC.
Ba ma da wani tsoro ko haufi, Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so kuma ya karɓa ga lokacin da yake so. Duk tungula ba zai kai su ga nasara ba. Idan ma kotu ta ga ta yanke hukunci cewa a zo a sake zaɓe waɗannan ƙananan hukumomi uku da aka ayyana, ba mu da haufi. Mun san cewa al'umma jira ma suke yi, ƙuri'ar da suka zuba mu mai girma gwamna wancan lokaci yanzu ma za su lunka.
Masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Kari ya ce babban burin akasarin 'yan siyasa a Najeriya shine makalewa kan mulki, kuma ko inuwar kowace jam'iyya ce. Dan yakan zama kowace jam'iyyar ta samu dama za ta so ta yi tasiri ko da hakan ya saba da muradun jama'a.
Tsoransu shine wannan tsari dai da muke bi tun daga 1999 na kacaniya da maguɗi su ne suke so har yanzu a ci gaba. Jam'iyyar APC alal misali ta ji tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kaman ta yi wa kanta tsakiyar da ba ruwa ne, wato kaman ta buɗe kofa ne ma 'yan adawa su amfani da wannan tsari su kayar da ita. Ita ma jam'iyyar PDP an da take da ƙarfi ta riga ta saba da wannan abu, su suna ganin cewa gara a cigaba da wannan tsari akan a kawo wannan canje-canje da ake.
Kararrakin nan da ake jiran sakamako na zama babban abun tattaunawa a jihohin da lamarin ya shafa, da hakan ma ya kai ga yin zanga-zanga a Kano da Nasarawa, hakanan da gangami a jihar Filato. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kai ma alheri ya gaishe ka, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda muke kawo watsa muku shirye-shirye nan kai tsaye. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Kasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata, sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiyya a nan yana nawa. Mun duba hukumar zaɓe, shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe, kuma idan sun hausu ba abin da suke tunawa, illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe. Gwamnati tana sayan wa'yansu 'yan adawa na ba su muƙami a cikin gwamnati. kagan aka zabi ɗaya daga cikin su aka bashi ko minista ko director ko wani abu shi ya kaga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan.
Babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibiya dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan dai ba mutuwa ba ko kuma wani babban al'amari ya zo ya faru, Allah ne kadai zai hana shugaban Kamaru Paul Biya ya sake fitowa ya tsaya takara na neman wa'adi na takwas a zaben shekarar 2025, wato baɗi da zayan Allah ya kai mu. Duk da cewa ya share shekaru 42 yana mulkin Kamaru kuma shekarunsu a duniya sun zarce casin. Mutanen Kamaru ba sa da wata tababa na cewa ba wani mutum da za a bar shi ya tsaya takarar shugaban ƙasa muddin Paul Biya yana shakar iska. Komai kuwa dacewar wannan mutumin din. Kai tun watan Mayun shekarar da ta gabata, wasu manyan kusoshi na jam'iyyar da ke mulki ta Kamaru din CPDM suke ta ingiza Paul Biya da cewa ya ƙara daura damarar shiryawa takara in Allah ya kamu shekara mai zuwa kuma yana raye din. To ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ake sa ran suna cusa mata wannan ra'ayi shi ya bar duniya a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Muna muku magana ɗaya daga cikin ƙososhin jam'iyyar CPDM mai mulki a Kamaru, wato Professor Joseph Owona, wanda tsohon minista ne kuma wanda Allah ya sa ya cika ran Asabar ɗin yana da shekaru 78 a duniya. Mutum ne da ya daɗe yana ɗasawa da shi Paul Biya ɗin, kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da su aka kafa jam'iyyar mai mulki ta CPDM a shekarar 1985. Mutumin nan ya yi minista har ya gaji, ya yi ministan lafiya, ya yi na ilimi, ya yi na wasanni, kuma kamar yadda muka faɗa yana ɗaya daga cikin tsofaffin ƙusoshin jam'iyyar mai mulki wanda suka daɗe suna ɗaurewa Paul Biya gindi domin ya ci gaba da mulkin wannan ƙasa ɗin. A ƙarƙashin tsarin mulkin siyasa na ƙasar Kamaru, akan zaɓi shugaban ƙasa ya yi wa'adin mulki na shekara 7-7 ne. Tun da Allah ya sa Kamaru ta samu 'yancin kanta a ran 1 ga watan Janairun shekarar 1960, shugabanni guda biyu kacal ta yi. Na farko shi ne Ahmadu Ahijo, wanda ya yi mulkin shekaru 22, sai kuma Paul Biya, wanda kamar da muka ce ya share shekaru 42 yana mulki. To a wannan kashi na biyu da za mu kawo muku na maharar da muka soma a makon jiya, a tsakanin Shehu Usman, wani mai fashin bakin harkokin siyasa daga birnin Yaounde, da Muntari Hamisu, ɗaya daga cikin jigogin jam'iyyar adawa ta SDF daga Bamenda, da Muhammadu Jafaru, wanda wakili ne na jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya ɗin wanda ya fito daga Bartuwa, da kuma Sisi Bamanga daga birnin Duwala, kuma wanda shi ma ɗan jam'iyyar adawa ne ta FSNC. Za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa su wacce suka yi a ƙarƙashin jagorancin wakilinmu na can Yaounde, Muhammad Bashir Ladan. Kuma yau za mu share fage ne da wannan tambaya: me yasa ƙasashen da ba sa bin aƙidar demokradiyya irin su China sun fi samun ci gaba na masana'antu da tattalin arziki fiye da ƙasashen da ke bin aƙidar demokradiyya nan?
In ka duba yanzu mafi akasarin ƙasashen da ba su da demokradiyya su suke ci gaba. Yanzu misali in ka duba ƙasar China, ai ba demokradiyya ake a China ba, kowa ya sani. A India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyan kasashen da suke, a nan Rasha kasan irin demokradiyyansu. Amma sun da suke tsantsan demokradiyyan, ita Faransa da take ikirarin demokradiyya da ita Amurka, ai ana ganin irin cikar da suke samu. In abu yayi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne, in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke. Gaskiya demokradiyya a ƙasar Kamaru ita ta kawo mana cikas.
To bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can Baminda. Malam Muntari Hamisu, to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan ƙasar Kamaru tun 1990?
Demokradiyya na nawa a nan ƙasar Kamaru, domin in mun lura tun 1990, lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da ƙarfin SDF a wannan lokacin, an kama ganin cewa kowa ya yi sai faɗi abin da ya ga dama, wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara. To amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata, sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiyya a nan yana nawa. ta wajen zaɓe, mun duba hukumar zaɓe, shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe, kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe. Wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe, akwai ɗan sanji kam a wajen maganar zaɓe, amma magudin na da yawa har yau. Muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu, wato West Cameroon da East Cameroon, 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su KNDP na su Endre da su Foncha da sauransu, kowane da jam'iyyar shi. A lokacin demokradiyya so mahabaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa, amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 nan da aka sake dawa da demokradiyyan, kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, duk yanda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran, in duba da cewon kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, wato jam'iyya mai mulki kenan, duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan, menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu
dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru? Babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibia da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afirka dai, Kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba, wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi ƴancin addininsa, ko da wuta kake bauta mawa, matuƙa baka takura ma wani ba, baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka san. Na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa. Yau Kamaru na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen, kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa. Bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane, Kamaru ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren. Saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu, Allah ya daɗa tafiyar da mu a kan haka.
To Malam Bamanga, baka ga cewan idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya, dole kenan za a duba cewan kuma ƴan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba? Kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abin da yafa da kuke gani kaman babu ci gaba?
A gaskiya a ce wai akwai namu ƴan siyasa a ciki, to za a iya ce amma ni zan ce maka o'o, don me yasa? Don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala, matasa a cikin birnin Duwala, ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne, wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa. Amma kaga ko ni wata sa'in na fito na bada ra'ayina, kaga gwamnatin din wato ma Duwala suna takura mini wata sa'ini, har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala, a birnin da nake. Mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a ƙasashen mu na Afrika, amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 din wato demokradiyya a ƙasar mu, ƙasar ta Kamerun, an ci gaba ne ko an koma baya? Yanda na ga maka dan uwana, mun koma baya, mun koma baya don me yasa? Mun koma baya da mun akwai ƴan siyasa da suke na kulle, mun koma baya domin akwai ƴan jarida da aka kulle, mun koma baya domin yau in ka duba duk ƴan siyasa da duk ƴan jarida wato mafarkin su ɗaya ne, su samu su fita ƙasar Kamerun, su tafi Canada, su tafi Etazuni, su tafi Russia, su tafi Faransa, su tafi Spain, su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu, ba hadde wato in suka ba da ra'ayi bara zo a ci masu mutunci ba, ko kuma bara zo a taɓa su ba, a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za masu kamu.
So Malam Hamisu Muntari, to ai wasu ƴan siyasa sukan ce yau idan demokratiya ta gurbance a ƙasar Kamaru, kuma ƴan adawa da naku alhakin, to wada ya zaka amsa musu wannan?
Jam'iyyar adawa suna da yawa ƙasar Kamaru, wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan ƴan adawa. shi ya saka take taimakawa take bada tallafi wa ƴan su yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara akan ƴan adawa ba wai aikacen adawa suka ka gurbancewan demokradiyya a ƙasan Kamaru ba. Na biyu kuma gwamnati tana sayan wa'yansu 'yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba amma na ba su mukami a cikin gwamnati. Kagan aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko director ko wani abu sai ka ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan. Wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne amma da sunan ɗan adawa ya tashi. To muna da irinsu da yawa wanda saninmu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana ƙarfin ɗin adawa gabaki ɗaya a ƙasan Kamaru.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, sai dai ai ɗin adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta rashin ci gaban ƙasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato tsari irin na demokradiyya muke. Kaga su lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wutar lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na ta FDPC take tafiyar da mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan. Me zaka iya faɗa mana kai
wannan kuma tunaninsu ne ka san kuma shi mutun yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan Kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau ba wai don ina cikin kungiya na CLDPC bane zan mara mata baya 100%.
To madalla, to bari mu jabirke anan sai Allah ya kai mu wata talata kuma in Allah mai rumu din za mu fara ne daga kan kalaman da shi Jafaru da ke wakiltar jam'iyya mai mulki a Kamaru yayi na cewa ai sauran jami'an adawa suna kushewa jam'iyyar su ta Paul Biya ne saboda sun gagara sai abin da Paul Biya yake yi domin kawo Kamaru ci gaba. Shin wannan gaskiya ne? To muna godiya ga su baki namu da kuma shi wakilin namu Muhammad Bashir Ladan da ya shirya mana wani muhawara daga can birnin Yaounde. Kuta lafiya ne, Aliyu Mustafa Sakuta a Washington.
To a gaishe ka, kada kuma ku bari a ba ku labari yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ai mu iyayenmu mata mu ma muna da namu sakacin amma idan ka lura talauci dishi idan mun wannan tsari
wannan magana kidnapping da yara suna doke yana damu shi yana kawo wahala a cikin Yobe Kano
dama abinda dama shi wannan sarkin mu ya saba shine peace shine love peace ma ta bashi makamin peace ma zabi da kind peace ke ko menene.
Shirin yan ƙasa da hukuma kenan da za ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani. Yanzu dai ga Sarfilu da tashin mu yamman kanin labarai.
To wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan ƙungiyar Hezbollah a kudancin ƙasar Lebanon jiya Litinin, alama ta bayanan da ke nuna yiwuwar ɓarkewar rikici a gabas da tsakiya. Wani jami'in ƙasar Lebanon ya ce harin da aka kai kan wata mota ya kashe wani kwamandan rundunar Hezbollah da ke aiki kan iyakar ƙasar da Isra'ila. Hezbollah ta bayyana kwamandan a matsayin Wassam Al-Tawil, inda wani jami'in tsaro ya ce yana gaba-gaba wajen tafiyar da ayyukan Hezbollah a kudancin ƙasar. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce shugabannin yankin gabas da tsakiya sun kuduri aniyar daƙile yaduwar rikicin Gaza kuma akwai kyakkyawar fahimta kan buƙatar samar da maslahar siyasa ga Falastinawa. Blinken ya shaida mana yamma labarai a filin tashi da saukar jiragen sama na Al-Ula da ke Saudiya cewa ya kamata yankin yammacin kogin Jordan da Gaza su kasance ƙarƙashin jagorancin Falastinawa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kanami ya bayyana cewa Iran na fatan za a warware matsalolin da ke hana musulman Iran zuwa umara a ƙasar Saudiya nan ba da jimawa ba.
To da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kamar kullum. Za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa .com ko kuma yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da X yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Sarfi Bugumen da ya karanto labarai da Dadi Balewa da ya shirya shirin sai kuma injiniyanmu na yau Kelvin Alheri ke muku fata alheri.